أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 17 ga watan goma wato watan Shawwal a wannan shekara ta 1400 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 22 ga watan 1 a shekara ta 2000 miladiya. A darasin da ya gabata, saboda tsawon lokaci na manta a ina muka tsaya, gaskiya zamu yi wani babu zama ta shiga babu mujahada. Babun fil mujahadati. Qala Allah ta'ala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamal muhsinin. Wa qala ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم والآيات في الباب كثيرة معلومة. wannan babu yana magana akan mujahada. Babu fil mujahada babu da yake magana dangane da abin da ake kira mujahada. Shi kuma mujahada shine yunkuri da yin iyakacin kokari wajen biyar Allah. Mutum yayi iyakacin kokarinsa wajen kiyaye dokokin Allah, bin umarni, hannuwa daga abinda aka hana, wannan shine ake kira mujahada. Abinda yasa ake kiransa mujahada, saboda galibi zuciya an ɗabi'artar da ita akan kasalanci da lalaci. To sai mutum yayi gwagwagwa da zuciyarsa, sai ya matsanta ma ransa, sai yayi ja'inja da zuciyarsa wajen ya tilasta mata taqwa da rizuntar abinda Allah ke so da barin abinda Allah baya so. Shi yasa ake kiransa da suna mujahada. An gane ku? Minal juhud, daga al-juhud ne, shine iyakacin kokari. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukaki ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Allah ce wallazina jahadu fina, lalle waɗanda suka yi mujahada cikin tabarkinmu. Jahadu, waɗanda suka yi mujahada, suka yi iyakacin kokarinsu fina wajen bin tabarkinmu. Lanahdiyannahum, lalle wallahi za mu shiryar da su subulana, hanyoyin saduwa da yardanmu, inji Allah ta'ala. Wa inna Allaha lama'al muhsinin, kuma lalle Allah ta'ala yana tare da masu ihsani. Wato masu ihsani waɗanda suke bautawa ma Allah tamfar suna ganin shi, domin al-ihsani manzon Allah bai dan cewa an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ko kuma ihsani ya zanto ma'anarsa ta ga mai ta shafi wannan har ta tsallake shi zuwa ga wani abin daban, domin wannan an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ihsani kenan tsakanin mu'amalar bawa da ubangijinsa. Sannan akwai ihsani tsakanin bawa kuma da sauran halittu da sauran mutane, shine kyautayi da dukkan abin da za a ce Allah san barka. Wa qala ta'ala, Allah madaukaki ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'budu rabbaka, ya kai bawa ka bauta ta ma ubangijinka, hatta ya atiyakal yaqin, har yaqini ya zo maka. Abinda ake kira da yaqini a nan gurin shine mutuwa. Ma'ana ka bauta ta ma ubangiji tun lokacin da kake cikin kuruciya har ka zama gwarzo, har ka tsufa, har mutuwa ta zo maka. Babu wata rana da za a ce an yi ritaya daga bautar ubangiji. Mutum zai ta bauta ne har ya zuwa lokacin da wato ainihin mutuwa za ta zo masa. To kaga wannan akwai wani nau'i na mujahada, matsanta ma rai ko ja'inja da rai har ya kasance mutum bai kasala ba wajen bin Allah har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo masa. Al-yaqin shine al-maut. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Wadhkur isma rabbik, ka ambaci sunan ubangijinka wato wajen yin zikiri, wajen yin muridi. Wa tabattal ilayhi, kuma ka yanke komai ilaihi zuwa gare shi tabtilan matukar yankewa, a yin katse ilaihi, ma'ana ka iyakantu ka koma zuwa ga Ubangiji Ta'ala cikin dukkanin al'amuranka. Wannan ba yana nufin cewa a'a baka da ci, baka da sha, baka da barci, baka da hutu, baka da sakaci, sai ibada ma. Ba haka yake nufi ba, kamar yadda waɗansu suke fassara shi, suka kafa hujja da shi wajen tsufanci da gudun duniya da barin duk abin da yake cikin duniya ɗin gaba ɗaya cikin bukatun da Allah ya ƙaddara su zanto larurar rayuwarka. Wannan ba yadda za a yi ɗan adam ya wadatu daga ci ko sha ko tufafi ko matar da za ta ɗauke masa kewa ko makwabta ko abokanai da zai mu'amala da su ko kasuwancin da zai dogara da shi ko aikin da bayan za a yi ɗan adam ya ce baya buƙatar wannan. Shari'a ma ba ta haramta maka wannan ba. Amma abin da ake nufi wajen ci da sha da tufafi da ɗauke bukatarka ko gamsar da bukatarka ta ƙyamace wajen kowane irin abu ya kasance ka bi abin da Allah yake so, sai abin ya zama ibada. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawadata sun zo wurin shi, a talakawa sun zo wajensa suka ce zahaba ahlud duthuri bil ujur, wato masu dukiya sun tafi da yawan lada, saboda yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, suna yin sallah irin yadda muke yi, suna yin azumi yadda muke yi, amma kuma suna yin sadaka da rarar dukiyarsu. Fuzul jam'i na fadl, fadl shine duk abin da yake da dukan bukata, cikin abin da yake karu kan bukata suna dauka kuma su yi ayyukan alkhairi da shi, mu ko ba mu da rarar dukiyar da za mu sadaka da ita. Sai manzo Allah ya ce ku je kowane tasbihi sadaka ne, subhanallah kowane takbira sadaka ne, kowane hailala sadaka ne, kowane kaza sadaka ne, har yake zuwa ga cewa wa fi bud'i ahadikum sadaka, ko da mutum ya kusanci matarsa ma kanta sadaka ne, ya kusanci matarsa. Sai sahabbai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr, yanzu mutum ne yake da bukatar kiyamace, yaje zakke mata dan biyan bukatarsa kuma sai a bashi lada akan wannan. Sai manzon Allah ya ce ara'aita law wada'aha fil haram akana alaihi wizr, duba ka gani da a ce ya sanya gaban nan tasa cikin abin da yake na haramun ne, shin zai samu zunubi? Suka ce eh. Sai ka ce wa kazalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr, ha kuma kenan ashe idan a halal yasa sai ya samu lada kenan. Ashe kun ga kenan, ko da bukatunka na duniya wanda ya shafi dolan rayuwa akwai yadda zaka iya zama halal, to shine ka koma zuwa ga Allah gaba daya, ma'ana in kana cikin abin da yake zartar ibada ne dama sai abin da Allah ce, da abin da manzo Allah ce. In kana cikin abin da yake ya shafi wani bangare na ibada, yana da wani janibi na mu'amalar rayuwa yau da gobe, ci da sha, tufafi, kasuwanci, to lalle ka kula mai Allah ya ce, mai manzon Allah ya ce cikin dukkan zirga-zirgarka, to kaga ka tare zuwa ga Allah gaba ɗaya kenan, ka samu cikakkiyar mujahada yadda ake so bawa ya kasance. Ina fatan kun fahimtar kyau. Ayin qati ilayhi wa qala ta'ala, ubangiji ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, a gefe ɗaya kenan, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, dukkan wanda ya aikata gwargwadon kwayar zarra na alkhairi zai gani. Abinda wannan ke nunawa, zaburar da dan adam kare kyale kowane minti, kowane sakani ya wuce ba tare da ya ribace shi ba wajen alkhairi. Tunda da yadda al'amari yake a wajen Ubangiji shine alkhairi komin kankantarsa, ko da gwargwadon kwayar zarra ko kwayar komayya ko mace jariri tururuwa a ce girman sa haka yake, Allah baya mancewa da shi kuma zai bada sakamako akai. Ashe kenan bai kamata a yi takaci da kowace dama da za a iya yin aikin alkhairin ba. Duk wannan na nuna mujahada kenan. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wa ma tuqaddimu li anfusikum, duk abinda ko gabatar wa kawunanku min khairin na wani dangin aikin alkhairi, tajiduhu inda Allah, to lalle za ku same shi wurin Allah, huwa khairan wa a'zama ajra, shine mafi alheri gare ku kuma shine mafi girman lada abinda kuke dan Allah din wanda zai ba ku lada a ciki. Duk wannan abinda ke nunawa kada mutum ya kyale kowace irin fursa wajen aikata yakin alheri gurgudan ikonsa. Wa qala ta'ala, Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim, duk abinda kuka ciyar na alkhairi to lalle Ubangiji yana sanar da shi, kenan zai ba da lada akai, zai sakamako akai. Bada ce wa ayatu fil babi kasiratun ma'luma, ayoyi a wannan babi na mujahada suna da yawa kuma sanannu ne, waɗanda aka kawo an takaita akan su ba don su kenan ba, a'a sai dan buga misali sun wadatar ba sai an kawo dukkan sauran ayoyin babin ba. Wa amma al-ahadi, amma ta fuskar hadisai da suka zo a wannan babi na mujahada, bal awwalu hadisin farko a wannan babi, an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استآذني لو إذنه وما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري. وأن حديثي an karbo shi daga Abu Huraira, Allah ya kare shi a gare shi. Kale yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala qala, Allah madaukakin sarki ya ce, wato hadisi ne kudusi, Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, man adali waliyan dukkan wanda ya adawa yayi gaba da waliyina, faqad azantuhu bil harbi, to haqiqa haqiqa na shelanta masa yaki ne dashi, dukkan wanda ya gaba da waliyina masoyina mai neman kusanci zuwa gare ni, to haqiqa na shelanta masa cewa ya shirya mai yaki ne dashi. Lalle aikin ba karami bane ba. To wane ne waliyi? Shine dukkan mai neman kusanci zuwa ga Allah, shine wanda aka samu yayi imani da rukunan imani nan guda shida, ya cika rukunan musulunci nan guda biyar, yana kikika ka wajen ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ayyukan Allah na wajibi yana yi gurgudan hali tsakanin shi da mutane ko mu'amalarsa tana da kyau, to wannan ya zama wali kenan. Mace ne shi, namiji ne, da aka yi shi yanzu yana da rai, nan gaba za a same shi kenan, ya zama wali. An gane ku? Domin ita kalmar al-waliyu daga al-waliyu ne, waliya yali waliyan, idan an ce waliya ko yali ko waliyan, al-waliyu dai yana nufin al-qurbu, kusanci. Haka kuma yana zuwa da ma'anar al-mahabba, kauna. To idan an ce waliyin Allah mai neman kusanci zuwa ga Allah, ko waliyin Allah mai kaunar Allah, to dan Allah cikin kowa ya bai kaunar Allah? Babu kowa na kaunar Allah. Ashe kowa waliyin Allah ne, duk mun ne waliyin Allah ne, mai neman kusanci zuwa ga Allah ko mai kaunar Allah? To da me ake neman kusanci zuwa ga Allah? Shine da abinda Allah ya shar'anta ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu na faɗa da baka, kaman zikiri ko hailala ko istighfari ko na aikatawa da gaffai ko na kudurcewa a zuci da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi, sharadi dole ne ya zanto manzon Allah ne ya koyar da shi. Yayin da duk ya zanto kana neman kusanci zuwa ga Allah da irin abin da manzon Allah ya zo da shi, gurgudan ikon ka, to kai wannan ka zama wali. Kina ba ta an fahimta? Allah ce man adali waliyan, dukkan wanda ya gaba da waliyina, faqad azantuhu bil harb, hakika na shelanta masa cewa za mu yi yaki da shi. To shi ne malamai suke cewa ta yaya za su yi yaƙi tsakaninsu da Ubangiji? Shin akwai wani ne da ya isa ya yi yaƙi da Ubangiji? Mallakar sama da mallakar ƙasa fadun na Allah ne, cikin abin da yake mallakar ka ya za a yi yaƙi da kai? Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha wa inasan wa yahbu liman yasha wa dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha wa qima inna Allaha alimun qadir. Allah shi ke mallakar sama da ƙasa gaba ɗaya. To ta yaya za abin da yake mallakarsa ya yi faɗa da shi? To sai malamai suka ce bayanin da ake yi a irin nan wuri shi ne, shi dukkan mutumin da yake gaba da wanda yake ƙaunar Allah, yake son Allah, yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a aikata abin nan da yi kamar gaba da Ubangiji, wanda ku yi ɗaura gaba da Ubangiji, ai a ɗabi'ance in kana gaba da mutum bai kake ba ɗaukan mukami kake ka yake shi ba, to ta wannan fuska ne aka kamanta shi, amma ba wai dan ya ta sai yaki da Allah, yo waye sai yaki da Allah. Kuma domin Allah ya munana matsayin mutumin da zai zanto yana gaba da mummuni dan uwansa, mummuni mace ko namiji, wanda ka sani ko wanda baka sani ba, sai kake gaba da shi a zuci bayan shi yana kaunar Allah. Wannan mummunin ba ko da yana da wani bangare na zunubi, dan ba wanda za ta yi an katangance shi daga zunubi in ba annaba ba, ko da yana da wani bangare na zunubi baya hana ya zama mai kaunar Allah ta wani sashi, ya zama mai kaunar manzon Allah ta wani sashi. Ina fata mun fahimta, ya iya yiwa yana kaunar Allah ta wani sashi, kuma a nan gurin an samu gajiyawa ta bangaren wani zunubi. Shi yasa Abdullahi wani mutum da ake masa lakabi da Himar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya sha giya sai a kawo shi wajen manzon Allah, manzon Allah ya masa bulala. Wannan baya hana wata rana a sake sha kuma a kawo shi, manzon Allah ya masa bulala. Wata rana an kawo shi ana masa bulala, sai waɗansu cikin sahabbai suke la'antarsa, suke Allah wadarai da shi, cewa ya so da dama za a kawo shi ya yi marisa har sai an yi masa bulala, kai Allah wadaransa. Sai manzon Allah ce kar ku zage shi, li'annahu yuhibbu Allah wa rasulahu, ce yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A waje ɗaya gashi kuma yana mai, yana shan giya. Akwai mai rabo na imani tattare da shi, akwai wani sakaci da gajiyawa tattare da shi ta wani bangare. Irin wannan hadisi abin da yake nunawa ba wai yana tallata a da yake shagiyar ka aikana nan to hibbu Allah wa rasuluhu, kana kaunar Allah da manzansa ba, ko dai kai zan ka shikenan kana kaunar Allah da manzansa ba. A abin da hadisin ke nunawa matukar kana da rabo na imani kada a tabar da kai dan kana safa. Matukar akwai rabo na aqida na imani na tauhidi tattare da bawa, to kada sako ya samu tabar da shi mu ce Allah ba zai masa gafara, kada kuma aikin sako ya samu fitar da shi daga musulunci. Yana dan mummuni ne a irin imani da shi, dan haka irin wannan ahlus sunna wal jamaa abinda suke cewa mu'minun bi imanihi wa fasikun bi ma'siyatihi, mummuni ne da imani irin nasa ko fasiki ne da irin fasikancin da yake. Ba za mu ce fasiki kai ɗaya mai shiru ba don ya zama kafiri kenan, dan ko da Iblis fasiki aka ce masa fasajidu illa Iblis kana min al-jinni fa fasaka an amr rabbi, sai mu ce fasiki ne saboda saban da yayi. Amma da muka ce fasiki muka yi shiru, to mai yiwa ya kai fasikancin ya kai kafirci kenan. Allah ya fahimta kana mu'minan kaman kana fasikan la yasawu amma allazina amanu wa amilus salihati falahum jannatul mawa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma allazina fasaqu fama'awahum an-nar. Al-fasik itlaqan ya zama kafirci kenan, amma idan muka yi taqayyudin sa fasiki saboda giya da yake sha, fasiki saboda zinarsa, fasiki saboda karyarsa, saboda satarsa, in muka fada kawo kowa ya san fasikanci ne irin wanda bai fitar da shi daga musulunci ba, dan shi fasikanci iri biyu ne. In muka ambace shi mutlaqan ya zama kafirci kenan, amma muka kayyade shi da irin zunubi to ya zama fasikanci kenan wanda bai kai mutum ga barin musulunci ba. Ina fatan kun fahimta. To kenan dai dukkan wanda yake kaunar Allah yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana daukar shi a matsayin waliyin Allah. Sai Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabtuhu alayhi, bawa na bai taba kusanta ta da wani abu ba, ahabba ilayya mafi kaunatuwa zuwa gare ni, min maftaratu alaihi sama da abinda na wajabta a kansa. Waye yake son Ubangiji ya kaunace shi? Waye yake son ya aikata abinda Allah ya fi kauna a duniya? Ka aikata wanda ya wajabta, ka aikata wanda ya wajabta. Salloli guda biyar a yini ya wajabta, azumin Ramadan 20-30 ya wajabta, aikin hajji sau ɗaya a shekara ya wajabta, sa'a ga iyaye Ubangiji ya wajabta. To dukan waɗannan dangin ababen wajibi ba abinda za ka yi ka samu kusanci Allah ya so wannan abin sama da abinda ka ya wajabta maka. Sai kuma yace wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu, bawana ba zai kusance, ba zai kasance ba, ba zai gushe ba, yataqarrabu ilayya yana ƙara matsowa kusa da ni, bin nawafili ta hanyar nafilfili hatta uhibbahu hassaina qaunati shi, ba yanda za a yi bawana ya kasance yana neman kusantowa zuwa gare ni, yana zakudowa yana matsowa ta hanyar nafilfili hatta uhibbahu hassaina qaunati shi. to a nan gurin wanda bai gane hadisin sosai ba sai ya dauka cewa kenan da farilla da nafila wanda yafi muhimmanci, domin dai ba a nuna kauna ba sai ga wanda yake mai nafila. Amma da aka zo wajen farilla, Ubangiji ta zai cewa yi bawa ba zai kusance ni da wani abin da nafi kauna ba, wato kaga aikin ne Allah ke kauna sama da mai wajibi. Amma abin da zai jawa bawa kaunar Allah din shine mai nafila. To da farilla da nafila wanda yafi muhimmanci? Farilla kaunar wahidan ko kauna ne babu a nan gurin, a wurin dukkan malaman musulunci ko kauna farilla ta fi. To a nan gurin sai malamai suke cewa hikimar da aka kawo kauna a babin nafila, da an kawo kauna babin farilla da nafila ba za ta shiga ba, amma in aka kawo kauna a babin nafila to farilla ta shiga ciki. Dan nafila ba ta ansa sunan nafila sai in an yi farilla sannan aka yi ta. Da mutum zai rushe farillai ya zo ya ta nafila yana da lada? Ba ta zama sunan nafila ba, batawa kai lokaci sunan ta. Tara ma kai gajiyan da babu lada a ciki. Ina ma don kun fahimta. Dan asalin annafilatu daga annaflu ne, annaflu kuma shine ziyada dadi. Idan ka ji an ce dadi kenan da akwai mai? Akwai wani abu a ƙasa wanda ke shine asali, sai aka yi mai dadi. To lokacin da abun ba komai a ciki sai aka kawo wani abu, wannan abun zai ansa sunan dadi? Ya ansa sunan dadi ba. Ashe dukkan wanda yake shagalta da nafilin da baya farilla, me matsayin wannan nafila? Ta zama ma nafila karɓar biya? Ba ta ansa sunan nafila ba ma, la shar'an wala lugatan wala tabi'atan. A shar'ance, a larabce, a ɗabi'ance, a hankalce, ba ta ansa sunan nafila ba. Ba ta kai lokaci, tara ma kai gajiya. Ina fatan kun fahimta. To daga nan za a gane da dama daga cikin sufaye da irin wannan hadisin. Wannan hadisin sufaye suna kafa wajen jiki. Farko sai su fassara wali da cewa shine waliyinsu. Kuma na farko na biyu kuma idan sun zo nan gurin sai su nuna muhimmancin nafila akan farilla. To don haka ne ma sai suke yin halwa. Halwa sai mutum ya je shiga cikin bukka ko a koyi sha ɗaki ya yi kwana 40. Baya ganin rana, baya fitowa, ana ba shi abinci a ɓoye. To lokacin da kai kwana 40 din nan baka fito sallah ba, kenan baka fito sallan jami'i ba. Sallan jami'i mai tace wajibi, abincin da kai mai nafila ne. Sai su muke ce ai nafila ce ke kawo wa mutum kaunar Ubangiji. Sai muke to ai nafila ba ta ansa sunan nafila sai in akwai mai wajibi a ƙasa ya tabbata ko na sai ai mai sai ya zama nafila. In babu wajibi ai wannan bai ansa sunan dadi ba. Ina fata an fahimta. Domin duk wanda ya zo da kofi ya ce da Allah dan da domin ruwan nan, abin nufi da ta akwai wani a ciki. Sawa'un ya shanye, sawa'un bai shanye ba, da domin akwai wani. Amma babu komai zai ce da domin sai dai ce mai zubomu. Wannan baya ansa sunan dadi. To haka nafila ba ta ansa sunan nafila sai in aka sa akwai farilla kenan. To amma sai mutum ya je sai ya ki halartar jam'i, ya ki halartar juma'a, manzon Allah ko ce dukkan wanda ya yi juma'a guda uku bai halarci ta ba bayan lafiyar su kalau, to ana ji musu tsoron a toshe zuciyarsu gaba ɗaya imani yake. To mutumin da ya kwana 40 yana cikin halwa kenan, juma'a nawa kuka ce masa? Juma'a biyar ce, amma ba ta kai shida ba. In muka wani lissafin ba sai ta kai shida. To kaga abin da yawa. Juma'a shida ta kuka ce maka baka je ba, ga kuma salloli guda biyar cikin jam'i din nan baka je ba. Kaga ai ba karamin hasara ba ce ba wannan. To ya zaka kyale farilla ka zo ka shigar ta nafila? Wannan ba in mun sallama abinda ka je ka shigalta kana yi a boyan nan, lafazin da kake amfani da shi ya zo daga manzon Allah. In ma mun sallama to balantana sai a bi sai a tarar lafazin da kake amfani da shi, sigar zikirin, sigar salatin ba ta zo daga manzon Allah ba, daga wajen wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take. To kaga hasara ta zama goma da goma kenan. Dan haka ƴaƴan uwa, farilla ita ce ruhin al'amari, nafila kuma sai mutum ya kula da ita. Shi yasa hadisi zuwa cikin Bukhari, wani mazaunin karkara ya zo wajen manzon Allah ya ce mai Allah wajabta min na sallah? Ya ce guda biyar a yi ne, illa an tatawwa, sai in ka so ka ƙara a kan biyar. Sai wannan ta samu a yi mai ka ƙara, ya zama nafila kenan. Sai in ka yi tatawwi, tatawwi kuma ƙara abu kenan. Ya ce mai wajabta min na azumi? Sai Ramadan, illa an tatawwa. Mai wajabta min na aikin hajji? Sai marratan fil umri, illa an tatawwa. Ya tambaye shi shari'o'i manzon Allah ya faɗa masa dokoki waɗanda zai iya rikewa a wannan lokaci. Sai juya ya tafi ce wallahi la azidu wala anqus, yace wallahi ba zan ƙara ba kan wannan ko ba zan rage ba, haka zan je in yi. manzo Allah ya ce wa yake so ya ga dan aljanna, duk wanda yake so ya ga dan aljanna gashi. A wata ruwa ya ce aflaha in sadaqa, a wata ruwa ya ce dakhala aljannata in sadaqa, zai shiga aljanna indai abin da ya faɗa da gaske ne zai shiga aljanna. Ka ga nan gurin me ya kawo farlai be yace shi nafila ma yace ba zai ba, yace ba zai ƙara komai akan salloli guda biyar ko shafa ida wutri ko da kaita al-fajri balla salata hajji ko qiyamul layl, yace tun ba zai ba. La azidu wa la anqus, manzo Allah ya ce kuma dakhala aljannata in sadaqa. A ce farilla ta cikin kashin bayan tafiya, idan aka samu tangarda cikin abin da, amma dan azar maka muhimmancin nafila kuma ita sai ta karu akan wancan, sai ta kara maka matsayi cikin aljanna. Bayan kun shiga mai yawan nafila da bane kidan da baya yi, baya da haka idan an samu tangarda cikin farillanka na yau da gobe, wata rana ka tashi kai sallah, wata rana kai kaza, wata rana kai kaza, salloli sun samu tangarda, sai a ɗauko daga cikin nafila sai a cika, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai a ɗauko daga nafila sai a cika. To idan babu farilla me za a cika kenan? Babu ciko kenan. Kaga nafila ta karɓo, wannan hadisi kuma yana cikin Muslim. Manzon Allah ce duk wanda farillarsa ta kasa masa, sai a ɗauko daga nafila sai a cika. Kaga sai a cika. Allah fahimtar da ku.
Amin.
Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Wato bawa ba zai kusance, ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni na fulfili har sai na kaunace shi. Fa idza ahbabtuhu, idan ko har na kaunaci bawa inda Allah, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, sai in kasance jinsa da yake ji da shi. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, da ganinsa da yake gani da shi. Wa yadahu allati yabtashu biha, da hannunsa da yake karba ko bayarwa da ita. Albatshu, ko dai karba ko bayarwa, zai iya kantar wannan ma'anar. Waridi lahu allati yamshi biha, sai in kasance kafarsa da yake takawa da ita na tafiya. Allah zai kasance wa bawa waɗannan gaffai guda hudu, da ji, da gani, da hannu, da kuma kafa. To wannan me yake nufi da wannan zan kasance jinsa, zan kasance ganinsa? Fassara daga cikin fassarar malaman sunna suka ce zan kasance jinsa, ma'ana ba abin ba zai amfani da kunnansa ba wajen saurare sai abin da Allah ya amince da shi. Zan kasance ganinsa, ba zai kyallara idonsa ba ya hararo ya hango ya kallaci wani abu sai inda Allah ya masa izini. Zai kasance hannunsa, ba zai bayar ba sai abin da Allah ya ce a bayar, ba zai karba ba sai abin da yake halal, ba zai doka ba sai wanda Allah ya ce a dake shi a babu jihadi kenan. Wannan haka yake. Zan kasance kafarsa, wanda yake taka da ita, ba yanda za a yi hau kafan nan tashi ya taka ya je wani wuri sai dan neman yardan Ubangiji. Yayin da bawa ya tsare farillai yake yin nafulfili, haka Allah zai bashi wannan katangar karfi tsakanin shi da shaitan. Ta yadda dukkan waɗannan gaban zai sarrafa su ta hanyar da ta dace. Allah ba mu ikon. Wannan ita ce fassara da ta dace da zahirin hadisin. Amma waɗansu daga cikin 'yan bid'a masu rai suna kafa hujja da wannan hadisi bisa ga aqida na al-hulul. Wai bawa ya zama Allah, Allah kuma ya zama bawa, dan sun ce Allah ce kuntu sam'a, Allah zai zama jinka, ya zama ganinka, ya zama kaza, ya zama kaza, ya zama kaza. To kaga kuma hadisin ba zai taimake su ba. Me yasa ba zai taimake su ba? Tun farko Ubangiji ta'ala ya nuna akwai bawa. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, akwai al-mutaqarrib wanda shine bawa, akwai al-mutaqarrabu ilayhi wanda shine wa Allahu ta'ala. Abdi bawa na, wato akwai bawan, akwai al-ma'bud kenan, abid da ma'bud tun farkon hadisi. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, Allah ne zai kaunaci bawa. Kaga anan gurin Ubangiji shine mai kauna din zuwa ga bawa, shi kuma bawa ya aikata waɗannan ayyuka. To da yazo ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, har ya zuwa karshe, sai kuma da karshe ce wa in sa'alani afi, in ya roke ni zan bashi. Ashe akwai mai roko, akwai mai bayarwa. Mai roko shine wa bawa, mai bayarwa kuma shine Allah. Wala in sa'alani, in har zai nemi tsari na da kiyayewa ta kuwa, law izannahu, lalle zan tsare shi kuma in kiyaye shi. Ashe akwai mai neman tsari shine bawa, akwai mai bada tsarin da kariya shine wa Allah. To ta yaya za su tumbule su zama ɗaya? Farkon hadisin ya nuna biyu ne, bawa da Ubangiji. Ƙarshen sa ma ya nuna biyu ne, bawa da Ubangiji. Dan me za ka kalaci jumlolin tsakiya ka ce kuma ɗaya ne abin? bawa ya zama Allah, Allah ya zama bawa. Wannan kalma ce mummuna wanda tarihi ko da Yahudawa ba su faɗa wannan maganar ba. Ko da Yahudawa ba su faɗa wannan maganar ba. Tana da muni ƙwarai da gaske. Duk wanda ya samu kansa cikin wannan aƙida, matuƙar yana so ya ci gaba da zama ɗan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya gaggauta tuba tun kafin mutuwa ta zo masa. Haɗari ne mai girman gaske mutum ya ɗauka zai zama Allah, Allah ya zama shi. Da wannan hadisi wanda aka fahimta sai a fassara shi haka. Kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, original. Shi shikenan mutum ya zama babu waya. Yanzu idan har ka fassara shi a haka, ma'ana ya zama kai ka zama shi, ka sani fa lokacin da aka ce ka dunkule ka zama ɗaya kai da Ubangiji, ɗayan biyu ne. Imma dai an ta takhallaita an khasa'isul abd adh-dha'if fatahallaita bi sifatil kamal wal jalal wal kibriya wal azama. Imma ya kasance takhalla Allah ta'ala an khasa'isihil uluhiyya wa tahalla bi khasa'is bani adam. Zaɓi ɗaya wanne ne ya faru ciki, ko dai ko kai bawa da'ifi ajizi gajiyayye, kai ne ka jefar da siffofinka na ɗan adam na bukatuwa zuwa ga ci, ya zanto baka ci, zuwa ga sha ka daina sha, zuwa ga tufafi ka daina sa tufafi, zuwa ga mace ka daina bukatar ta, zuwa ga ɗakin kwana shimfiɗar barci duk kawo binta ga wannan, zuwa ga iskar shaka duk ka watsar da su, sai ka siffanta da siffofin kamala ka zama ci. Haka ne ya faru. Ko kuma shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zanto shi ya rabu da siffofinsa na kamala, algina mawadati, sai ya zanto alfaqir dan ya zama kai. Wa tabtakiru illa ma, kana bukatar ruwa, kana bukatar dakin kwana, kana bukatar shimfiɗa, kana bukatar matar da za ta dauke mankewa, duk a waje ka buwaye mutane da rigima ai ta baka hakuri. Idan ka je gidan kila matar ka ta sarrafa ka, ma'ana siffofinka nan da kasu ya zanto su ka siffanta Allah da su, shine ya zama haka. In dai aka ce wani ya zama wani, dole waye ne ya faru? Ɗaya daga cikin biyu ne. To wanne ne wanda idan ya faru zai zanto ya goga Ubangiji dan Allah? Duk wanda ya faru in ka siffanta cewa ɗaya daga cikin biyun nan ya faru, to in ka ce kai ne ka wofinta daga siffofinka, na farko dai ƙarya kai, don kowa yana ganinka da hula da riga da rawani da jarbi mai ladanai, kuma kana da mace kuma ka sake yin amarya, wannan Ubangiji duk baya bukatar waɗannan gaba ɗaya. Kaga duk wannan ƙarya ce, zahiri mutane sun gane lallai ƙarya kai ba kai ƙarya ne ba haka bane ba. Idan ga shi kana numfashi kana shakar iska, a shekara da bukatuwa za ka oxygen din da za ka shaka, wanda Allah baya da bukatun wannan. Dan shi al-ghani ne al-ghinal mutlaq. Mawadati ne mawadati wadata ta ƙarshe. Antum al-fuqara'u lillah wallahu huwa al-ghani al-hamid. Ku ne mabukata zuwa ga Allah, shi baya bukata. Ko a ce shi Ubangiji kuma shi ne ya rabu da siffofinsa na kamala ya zanto mabukaci irin ka. Yanzu ko da jaririn gidanka da aka haifa yau sati daya a ce ya zama kai ka zama shi, zaka yadda? To wanne ne ya fi tsammanin faruwa a cikin kwakwalwa, dan adam ya zama dan adam dan uwansa, ko dan adam ya zama Ubangiji? Wanne kwakwalwa za ta fi saurin karbuwa? Dan adam ya zama dan adam. To ko kai a ce na zama kai ka zama ni, zaka yadda? Domin idan aka ce ai na rikide na zama kai ka zama ni, da haka kawai na tafi gidanka da jinin, sai ai ni ne mai gidan, saboda mun rikide mun zama juna. Kaga ba za ka yadda ba, ko muridinka kawai ya rikide ya ce shi ma ka zama kai ya zama shi, yayin da kake ba da umarni ai kaza shi ma ya fito ya ce yau fa na zama shehi, dan girman Allah zai za a yadda? An tsine masa za a ce ya zama munkiri, haka duk shehu ne za su tsine masa, a kore shi gaba ɗaya a ce ya zama munkiri. To kuma shi Ubangiji ya ka dina sai a ce mutum ya zama Allah, Allah ya zama bawa dan girman Allah? Irin wannan aqida ya za a samu karbuwa a cikin kwakwalwar da take da hankali da tunani da basira? Allah ya tsare mana imani. Wa ma taraddadtu an shay'in, Ubangiji ya ce ban taba yin taraddudi ba game da wani abu, ana fa'iluhu da zan aiwatar da shi. Taraddudi an nafsul mu'min, irin taraddudin da nake yi wajen karban bawan mu. Shi ne malaman suna suke cewa mai ake nufi da taraddudi? In an ce taraddudi a babinka a babina, shi ne kaiwa da komowa, in yi ko kar in yi, ba shi ne taraddudi ba? To a wajen Ubangiji ma haka yake? Ba haka yake ba. Ba haka yake ba. An gane ku? Taraddudi da yake wajen Ubangiji shi ne biyo kansa sanin yaya taraddudin sa yake. amma mu dauka irin yadda taraddudun mai yake haka taraddudun ubangiji yake al'abadan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yace da dai ban taba yin taraddudi ba irin abin da wato cikin wani abu sama da irin taraddudin da nake dangane da bawa bunmu ne wato wajen karban ransa to wadansu daga cikin malamai sun masa fassarori gashi nan mai sharhi ya kawo yace ana masa tawili guda biyu farko dai annal abda قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله لأن الله تعالى كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه wannan tawilin yana da nisa kwarai da gaske wato da sun faɗa mu faɗa abin da yake shine tawilin sa na farko ko fasaran sa ta farko shine bawa mummu ne ta iya yiwa ya samu kansa cikin wani tsananin cutar da ya je dab da halaka yushrifu alal halak fi ayyami umrihi a cikin waɗansu kwanaki na rayuwarsa min da'in yusibuhu saboda wata cuta da ta shafe shi wa faqatin ko wata musiba tanzilu bihi da ta sauka a kansa fa yadu sai ya roki ubangiji fa yashfihi minha sai ubangiji ya warkar da shi daga wannan musiba wa yadfa anhu makruha ya ije masa wannan abin da yake damun sa fa yakunu zalika min filihi sai zanto wannan abin da ubangiji ya yi masa ka taraddudi man yuridu amran thumma yabdu lahu fihi fa yatrukuhu wa ya'ridu anhu wa la budda lahu min liqa'ihi idha balagha alkitabu ajala sai zanto abin nan da ubangiji ya warkar da bawa ya dan so yayi kama da irin abin da bawa idan ya tashi abu ya fata domin lokacin da aka tsora masa cuta sai ya roka sai aka yafe masa ita kaga dole da yake dan da ba yafe ba kila ta iya zantowa ita ce mai ajali amma daga ba kuma idan ajali ya zo kuma dai zai mutu kenan to wannan shine ce tawili ne mai nisa kwarai da gaske don idan aka ce wato kamar wato ya tsora masa cuta zai karɓi ransa daga baya da bawa ya roki shi sai ya fata sai wannan ya zanto kamar mai kenan taraddudi to wannan ai babu yanda zai ai ubangiji ta Allah ya san ba wannan zai damu tun kafin ya dora masa cutar ya san zai roke shi tun kafin ya yi ya roke shi shi yasa nace tawila tawilan yana da nisa kwarai da gaske mafi kyau mu kyale shi akwai wata fassara da Ibn Taymiyyah yayi na ga Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo ta ina jin ko cikin ta Tahrij Riyadu Salihin ko cikin wani littafi amma na dade da karanta ta shekara biyu ko uku na manta jerin yadda larabcin yake bana so in shiga cikin abin da kokolwata ba za ta iya halarto mun ci gaba ɗaya ba in Allah kai wa mako na sama in Allah ya sa na tuno ko na zaro littafin cikin littafin na zo mana da shi in karanta yanzu dai mu kyale taraddudi din nan sifa ne na ubangiji da shi ya san yadda take dole ne sai mun sani amma dai ba taraddudi ne irin namu mutane ba saboda mai laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir magana ta riga ta kai ubangiji yace yakrahul mauta shi dan adam yana kin mutuwa wa ana akrahu musa'atahu ni ko bana so in muna na masa domin idan na kace shi kan wannan muna na masa ke ma'ana abin da yake tafi kenan to amma tunda ubangiji idan ya karɓi ransa zai zanto cikin hutu ne dan mummuni a rayuwar da yake ciki ta duniya matukar mummuni ne mai cikakken imani duk dadin da yake ji sunan sa wahala da mutuwa ne yake zama ya samu mai hutu amma kuma tare da kadan adam ko baya son mutuwa wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito azantuhu da yace azantuhu bil harbi cikin hadisin me yake nufi a'lamtuhu bi anni muharibul law kamar na ba da shelar cewa ni zan yake ista'azani ruya bin nuni wa bil ya'i wato an rawaito shi da nun ista'azani nun al-wiqaya an rawaito shi kuma bil ya'i da wannan ya din mara in ista'azani tare da nunin da ya a hada da juna الثاني حديث نبي او النبابي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا واذا اتاني يمشي اتيته هرولة رواه البخاري وان حديث انكر ودك انس بن مالك الله تقال ادعى قريش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fi ma yarwihi an rabbihi cikin abin da manzon Allah ke rawaitowa daga wajen ubangijin sa azza wa jalla kana Allah ya ce idza takarraba al-abdu ilayya kibran idan bawa ya kusance ni da gurgurdan dani daya a shibur kenan ko idan ka tabe tsakanin babban dan yatsa da dan yatsa tsakiya haka fadin dake wanda an shine dani shine kibir idan ba ya kusance ni da lafiyar kamar dani daya takarrabtu ilayhi ni kuma sai in kusance shi zira'an gurgudan zira'i wa idza takarraba ilayya zira'an idan ba wa yana mu kusanci da ni har tsawon zira'i daya takarrabtu minhu ba'an ni sai in kusance shi har tsawon gaba ina idan ka taye hannun dama da hagu zira'i da ke tsakanin dai ba har tsawon gaba guda wa idza atani yamshi in ba wa da yazo yana tafiya ataituhu har walatan zan zo masa ina sarrafa abinda dai wannan ke nunawa yayin da dukkan aikin alkhairi na neman kusanci zuwa ga Allah in Allah ya tashi baka sakamako baya takaita sakamakon a daidai fadin aikin sai ya ninka maka so wani adadi da ya ga dama kamar man ja'a bil hasanati falahu ashra amsalha wa man ja'a bis sayyati wala yajza illa mithlaha wa hum la yuzlamun duk wannan abinda ke nuna mana ta bangaren mujahada dagewa da yin ayyukan alkhairi ko min kankanta su danga irin tukucin da Allah zai mana wajen nan ninka mana sakamako hadisin rawahu al-bukhari امام البخاري يروي توش الثالث حديثي نقوا اولا بابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa kale yace kale rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yace ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas ni'amomi biyu da yawa daga cikin mutane an musu kabunga cikin su manyan ni'amomi guda biyu da yawa daga cikin mutane an musu kabunga cikin su menene kabunga wato dai al-ghamnu ala rafti shine shira'u shay'i bi adafi thamanihi ka sai haja da ninkin baninkin farashinka misali ana sayar da haja 500 sai ka je kasuwa baka iya ce in ce ba harkar kasuwanci sai su buga ma 1,500 to wannan shine al-ghamnu kaga an da ke hanci kirtina an gane ku ko wadan suka ce shine shira'un shay'i bi aktsara min thamanil mithli sayar da abu sama da farashin sa da aka saba aka zo duk dai ma'anar tana komawa daya to manzon Allah ya fatanta bawa mai ibada da dan kasuwa an gane ku ya fatanta shi da dan kasuwa ko ya fatanta shi da mai sayan haja da zai so wani abu babban dukiyarsa da zai je ya soyo da ita shi bawa mai ibada ababen nan guda biyu lafiya da kuma alfarat ranar lokaci duk wanda aka bashi alfarat ranar lokaci aka bashi kuma lafiya ma'ana ko da hutu ka samu na minti na awa 5 a yini wanda baka komai baya cikin awannin aikinka baya cikin gwagwarmar rayuwarka to matukar baka yi amfani da shi ba wajen da'a wajen abin da yake zai kusantar da kai zuwa ga Allah to matsayinka kamar matsayin dan kasuwa da yake da kuɗi da yawa yaje kasuwa sayan bukata kuma bai iya ce in ce ba ya zura kuɗin da yawa aka bashi yar haja bai kankanuwa to har haka ba mafi tsadar abin da kake da shi a matsayinka na bawa da Allah halice ka domin ibada shine me lokaci da lafiya to ga lokacin ga lafiyar duk sai baka yi amfani da su ba ko kai amfani shi ke dan abin da ke dan kadan kaddara kai ma'aikaci ne sai ka samu hutun shekara ka samu hutu na mako biyu mako biyu din nan kwana 14 kowane kwana daya da yininsa awa 20 da nawa da hudu idan ka hada awa 24 har sau 14 ka kwadakin suna da yawa in za ka yi amfani da idan ka ware lokacin barci lokacin cin abinci lokacin wanka lokacin sa tufafi idan ka ware za ka samu ranar lokaci mai tarin yawan gaske wanda yake alaƙalin rabin wannan ko biyu bisa ukun wancan to wannan rabin wannan din kaddara rabi ne kadai bai kai biyu bisa uku ba idan za ka yi amfani da waɗannan awannin wajen haddan Qur'ani aya nawa za ka haddace ko hadisan manzon Allah hadisi nawa za ka haddace ko kalmar shahada zaka yi ta maimaitawa ko tasbihi ko hailala ko istighfari nawa zaka yi, ai yana da yawa, amma sai ya wuce a banza ba tare da kai komai ba. Daidai lokacin da hutun ya zo sai ka shigar da kuma da wani abin da ya fi aikin da kake suke wahala, zai zanto hutun ma kuma a ce bai zama hutu ba, ya fi aikin da kake cike wahala. Kila a cikin aikin da kake ciki ka baya da kulawar ka tunaninka kan aikinka da sana'arka, lokacin da ka samu hutu sai ka je kuma ka samu wani abin da ya fi wannan wahala. Kila mutum ya je ya yi tasa, kila ya yi ta ludo, kila a je competition din karta, daga nan a tashi a je fanshekara, daga fanshekara a je hudur, daga hudur a je daka tsalle, daga daka tsalle a je tsiya, ko ina dai mutum ya je ya ɓata kansa lokaci a jami. A kasa ka a kartan, ka ji haushi babu hutun zuciya, babu hutun gabbai, kana zaune amma ka haɗa gumi na rakan da kai. Dan Allah mutum ya samu hutu, ga kuma ƙoshin lafiya amma ka yi amfani da ita a banza, ga ranar awanni ka yi amfani da su a banza. To shi yasa waɗannan al'amura guda biyu manyan ne'imomi ne, duk wanda Allah ya baiwa su to ya kamata ya ribace su wajen aikin alkhairi. Kana zaune haka kaga cewa ga ranar lokaci, ka yi barci gwargwadon yadda jikinka ke bukata, yanzu ko ba lokacin ka je aiki ba ne, ba lokacin ka je abin nan, barke da karatun Qur'ani ko wani zikiri ko wani hailala, tashi ka je ziyara, tashi ka ware lokaci. Wani ma'aikaci ne ke samun hutun shekara na sati biyu ko sati uku ko wata ɗaya, dan Allah ya ware awa ɗaya kawai ya je makabarka ziyara don ya raya sunar manzon Allah. Wane ne shi? Allahumma sai yin kaɗan. Yan kaɗan sosai da sosai matuƙa ƙwarai da gaske. Wani ne ke warewa cewa bari je asibiti in gama da lissafin mai suke ciki, ya je kan gado ya ga sa'ansa, ya ga wanda yake ƙasa da shi, ya ga wanda yake sama da shi, ya duba kila cikinsu fa Allah dai ya fi son su sama da ni, amma ya bani lafiya su ya jarrabe su da wannan cutar ba dan baya son su ba, ya ƙare wa Allah godiya bisa ga ni'imar da ya masa lafiya. Ko ya wani aikin alkhairi ya so da dama waɗannan awannin sai su yi tafiya ba tare da mun yi komai ba. Ka zauna a gida ka yi ta barci, ka yi barcin, ka yi barcin, ka gaji, ka tashi idan mai talabijin ne ka buɗe ka kalli talabijin ɗin ka gaji, ka buɗe wannan channel ɗin ka sake buɗe wannan channel ɗin ka buɗe duk an sai ka buɗe wajen channel 15 ba inda ake abin da kake so, ka buɗe ɗin ka gaji ka yi wannan, ka buga wayar ka dawo a kanka bill abugo ma a yi masu rufin shirme, kai ma ka buga ka yi takarci ka yi shirme, duk baka yi aikin alkhairi guda ɗaya ba wallahi. Kiso da dama shaitan na mana wannan. Shi yasa manzon Allah ya faɗe su ne da ranar lokaci. Don haka dai sai ka ribaci lafiyarka kafin cuta ta zo maka, sai ka ribaci ranar lokaci kafin shagulgulla su zo su shafinka. Kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin wani hadisi, ku ribaci abu guda biyar kafin biyar, ribaci rayuwa kafin mutuwa, ribaci wadata kafin talauci, ribaci wato ranar lokaci kafin shagulgulla su zo maka, ribaci kuma lafiya kafin cuta ta zo maka. Haka dai manzon Allah ya zana su, ribaci samartakanka kafin tsufa ya zo maka sallallahu alaihi wasallam. الرابي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدمه أو رواية حتى تفطر قدمه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه. وأن حديث نهدو cikin wannan babi an karɓo shi daga Aisha ummul mu'minin Allah shi kare da gare ta, tace manzon Allah kana ya komo min al-layli, ya kasance yana tashi cikin dare. Wadansu daga cikin malamai suka ce idan aka ce kana ya komo, aka kawo lafazin kana ya kasance, abinda zai biyo baya sai aka kawo fi'ili mudari'i kamar ya komo, kana ya tawaddu, kana ya komo, kana yaf'alu kaza wa kaza, kana yaf'alu kaza kaza. Ka'ida shine lokacin da aka kawo kana fi'ili mudari'i biyo bayan ta, ya nuna wannan abun annabi na dimantar sa, yana yin sa ba ja da baya, yana dimantar sa imma a kullum imma a bafi yawan kwanaki. Inda zaka samu kwanaki 100 zaka samu yayi shi a cikin kwana 95 zuwa abin da ya sama. Ina fatan kun fahimci wannan matsayin ka'ida. Kana ya komo min al-layli, annabi ya kasance yana tashi cikin dare, wannan ya nuna qiyamul layli yau yake gobe ba sa kullun kullun kina hatta tafsira qadamahu har kafafunsa su tsage fa qultu lahu aisha tace sai nace da shi limata sanau hada ya rasulullah dan me kake aikata haka ya manzon Allah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara gashi ko Allah ya riga ya gafarta ma abin da ya gabata na zubin ka da abin da ya saura bai zo ba ma nan gaba zaka yi qala sai manzon Allah ya fala uhibbu an akuna 'abdan shakura shin bazan so in kasance bawa mai godiya ga ubangiji ba muttafaqun alayhi kaga ai karshen mujahada kenan an gafarta maka komai da komai ma amma kuma ka tashi kana sallah har kafar mutum ta tsage ya mullala ai ba karban al'amari bane ba kuma kaga wannan ke zura ce babban abin da ake bukata kiyamul layli shine dadewa a tsaye ba adadin rakoi masu yawa ba dai idan adadin rakoi ne masu yawa dan nan ba gaddaya tsaye ba kafa za ta kumbula ba za ta tsage in ka kafa ta kumbula ta tsage ta tsage ta yi faso to wannan dadewa a tsaye zai jawo ta to cikin mu shekara nawa wani yana tahajjudi shekara goma ko shekara sha biyu wa kafa ta kumbula lalle kaga tsayuwar da manzon Allah ke ashe ba karama ba ce mutum kuma cikin abubuwan da suke gashi Allah ya riga ya gafarta masa gaba da baya amma sai ce ba zan yi godiya ga ubangiji mutum da Allah ya gafarta mu ashe ana yin godiya ne a aikace ba godiya a magance ba dan gashi yanayin godiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi hadha lafzul bukhari wannan lafzin bukhari ne wa nahu fi sahihaini haka makamancin sa yazo cikin bukhari da muslim min riwayat mughira ibn shu'ba daga riwayat mughira ibn shu'ba al khamis حديث نبي أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر أحيى الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزرة متفق عليه أن كربو دقا عائشة تسمى أن الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر إذا قوم تنشكو أبن تسكى نجي قوما كنتي نرمضان أحيى الليلة سي لا يرتدري وأيقظ أهله sai ya farkar da iyalinsa cewa ku tashi ku yi kiyamul layli wajadda wasadda almi'zar sai kaga wato wajadda sai ya zagi dan tsaye wajen kokari wasadda almi'zar kuma ya daure kwarjallansa abin da yake nufi da daure kwarjalle ma'ana ne santar mace ba ma ya jima'i dan yana shiga itika su ne goma karshe gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam to kaga ai karshen mujahada ke yayin da duk goma karshe ta shigo haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yin wannan ahyal layl yaka raya da dare abin da yake nufi da raya da dare raya mafi tsawon mafi yawancin dare domin a sallaci dare gaba ɗaya daga farkon sa har ƙarshen sa ya saba ma sunna annabi ya nuna dan yi barci sannan a tashi ayi yana raya da dare abin da yake nufi yana raya da mafi yawancin dare ko lokaci mai tsawo cikin dare wa aika za ahla kuma yana farkar da iyalinsa yaso da dama sai ga mutum mai ibada mai yawan zuwa wurin karatu mai yawan zuwa wajen ayyukan alkhairi kuma amma a gidansa in ka je da iyalinsa suka samu wadan da sanan dai kawai wadan suke ibridai a gida Allah ko yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara abin da ya kawo haka shine galibi mu mun yadda mu je inda ake karatu mu zo nan ungogoro mu tafi UK mu je gadan kaya mu je Beirut mu je mu duk inda wani malami ke kisa wani tabi na hadisi ko ina ne sai mun ga kokof sai mun je mun bi da mai tafiya da mashin da mai tafiya da kike da wanda kulogi ma zai tsaye ta bushewa sai dai an je amma babu ruwansa da matar sa kuma wani ba abin da ya dame shi da matar sa ta koya ko ta koya sai ga kana ta zama mummuni bawan Allah ta yi abidi ita kuma tana ta kada zama ta karkarmar fir'auniya a cikin gida saboda bai kaba ka kula da ita ba to abin da ya kawo haka shine lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza da mata take tafiya hatta idi sai mata sun fito maza sun fito kuma da yake a lokacin babu amsa kowa mai karfi da manzon Allah zai yi sautin sai kisarwa kowa idan yayi hudu ba yayi wa maza kun ji mun gama di sai ya tsallake su je inda mata suke musu tagwar hudu ba ta su kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiwa maza aiwa mata haka za a fita idi gaba daya har mai jinin al'ada sai an fita da ita idi haka manzo Allah sai su fita gaba daya ta je koda ba ta yi sallah ba ta ji hudu ba kuma ya halatta ta yi zikiri da baki koda tana cikin jinin al'ada sallah ce ba za ta yi ba amma dan ta yi zikiri da baki ai ba ta yi laifi ba haka manzo Allah ke yi haka kuma idan an zo sallah din ta khamsu salawat kuma haka kuma suke zuwa masallaci khamsu salawat kuma lokacin manzo Allah koda ai irin wani ginin masallaci na maza daban gini na mata daban babu duk gini dai ake shiga gaba daya sai da riga an san adadin masallacin nan na cin sahu gaba, galibi sahu bakwai ne ko takwas, to duk wannan sahu bakwai din daga mace a kyalli na maza ne, abinda fiye tsoro a ce wannan na mata ne, daidai da kyalli da za zuwa sa a tsakiya ba a sawa. Yadda manzon Allah idan ya fito zai yi wa'azi maza su ji haka mata kuma za su, to sai zanto suna kusa da ilimi. Gaban galibin mata ba sa kusa da inda ilimin addini. Idan waɗanda suke gida ne kawai suna gida a zirge, idan kuma wanda suke aiki ne kuma aiki ya hana su zuwa islamiya. To shi kuma ilimi inda yake da kima shine idan ka je inda ake yin sa. Yanzu duk wanda ya taso daga wata unguwa ya zo nan don yi karatu, to yana da wani tarin lada mai yawa sama da wanda yake nan unguwarsa ce ko dab yake da gidansa. To idan ka je wuri abinda yake suna wa ƙarawa abin kima, sai wannan kuma ya ƙara albarkar ilimin tattare da kai matuƙar kayan kasar kake niyya. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a makon ya rika barci gidaje sai su suke tahowa su zo masallaci a lokacin, har kuma lokacin sa bayan ka kai ta karantar da mata addini, to sai zanto kowa na nan sai idan ka tashi kai kiyamul lail zaka tada sai haka manzo Allah ki idan ya tashi sai farkar da su, har kuma yake cewa dukkan namijin da ya farka cikin dare ya tashi iyalinsa suka sallaci sallan dare ko da raka'a biyu ce a wannan daren da za a rubuta cikin wazakirin Allah katiran wazakirat, haka za a rubuta cikin wazakirin Allah katiran wazakirat a adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Da haka yadda muke kokarin zuwa karatu sai mu kokarin iyalin mu haka, ƴaƴan mu haka, maza mata kowanne a bashi hakkin sa a kula da shi. Idan ka je karka yi sakaci da iyalinka a cikin da su kuma karka ce kuma za ka yi faɗa da yawa kuma, tunda ita mace ɗabi'ar ta sha bamban da taka. Abinda kai za a faɗa ma dabbin ka gane ba nan dai wata nan ka faɗa mata lokaci guda ta gaji. Kai kuma mai ta kanka gaji kuma ka rinka kiwata wani lokaci. Kuma ita mai son kyauta ce kuma ka rinka mata kyauta din dan ta fahimci addini. Duk wannan ba komai sai ka samu lalata da yawa, in kai kyautar ma ai kai za a yi wa ado da kayan kyautar. Kuma ba ga sauri ba kuma ta yi addini ba saboda kyautar da ke mata. Duk wannan yana da kyau mutum ya matsa ya rinka yi. Akwai wahala sosai tarbiyyantar mata, tarbiyyantar iyali. Wanda kuma yake da ƴaƴa maza da mata kuma dole sai ya rinka lura su waye kawaye ƴaƴansa. In mata ne suwaye kawaye ƙyarka, in maza ne suwaye abokanan ɗanka. Kada ya kasance kai kana ƙoƙarin gini amma muggan abokanai ko muggan ƙawaye suna rusa maka tarbiyyar ƴaƴanka ba tare da ka sani ba. Kuma ka rinka binciken ɗakunan kwanansu, yanayin mai ke cikin ɗakin, za ka ga waɗansu samari sun liƙe ɗakunan su gaba ɗaya da hotunan ƴan mata tsirara. Uban bai taɓa zuwa ɗakin bai tashi su kyawa ku tashi ku yi sallan asubahi. Sallan safe suke yi. Kasan a kasar Hausa ko mai sallan safe bayan gari ya waye kenan. Ba sallan asuba suke ba, bai taɓa zuwa ita ce su ba. Ko ka ga wata irin ƴan rufin da ɗin nan kartun mutane ga sunan jibga jibga, ko ka ga watan waɗansu a Amerikawa fitinannu ba su wannan askin nan ɗan kunna ɗaya, ko ka ga watan menene haka za ka ne a hoto. Ko hoton ƴan mata tsirara tsirara daga su sai irin Brazil ɗin nan da dress kawai, haka za ka gani a ɗakin samari. Don girman Allah kai da kake son ɗanka idan ka mutu ya ji kanka yi maka addu'a, tun farko ka bashi ɗakin sa haka ya za a yi maka addu'a wannan bayan ka mutu? Ba abin da ya shafi zai kai. Kai kamata ka tarbiyyantar da shi, ka nuna masa illar wannan shirme ne. Haka in ƴan mata ne kuma kowa ne a rinka lura da ɗakin su, kuma ka rinka zama kana hira da su yadda za ka jawo su a jika. Ta yadda ka su gane kai abokin adawarsu ne, kai mai kaunarsu ne. Saboda in ba haka ba sai su kuma samari su ɗauka wai ai kai mutumin da ne, wai baka gane ba ne, su sun gane. Kai da Allah rabu da shi ya waye. Wai kai mutumin da ne kai. To gara ka nuna musu ka san zamanin da kake ciki, ka san wannan ɓarnar tasu, amma ka kauce mata don saboda ba daidai wace ba. To ta hanyar hirin da za su gane wannan. Allah ya mana gaban ka ta. وجد وشد المئزر متفق عليه والمراد الاشر الاواخر من شهر رمضان ابند اكي نفي ده غومن قرشي دينن رمضان سوني الاشر كده والمئزر الازار اذا انت المئزر شيني ازار وهو كنايه عن اتزال النساء wannan ko sa yanzan sai ne dangane da nisantan mata goman karshe tunda annabi na shiga ita kasu yana nisantan mata kenan wakila almuradu a wani kauli aka ce abinda ake nufi da shaddal mizar din nan tashmiruhu lil ibada zagi dan sai wajen yin ibada yuqalu shadadtu li hadha al amri bi izri ala rataka tin shadadtu li hadha al amri bi izri wannan abin na zage masa dan sai ko na daure masa farjan daina idza tashammartu idan na dage wa tafarraktu lahu idan kawai na bayar da lokaci na domin sa as-sadisu an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah, Allah ya kare da gare shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Mu'mini al-qawi mai karfi khairun wa habbu ila Allah shine mafi alheri mafi kaunatuwa a wurin Allah min al-mu'minid da'if sama da mu'mini mai rauni. Abinda ake nufi da mai karfin himma. Ba wai karfin tuwo ba, karfi na himma, don abin da ya sa gaba zai tsaye yi ba ya sakaci da shi, ba ya sakaci da farallansa, kuma na firfini yana bin diddiginsu, yana ribatar lokacinsa ya yi abin da zai amfani shi. Wannan shi ne mai karfi, amma mai karfin da kawai zai je ya wani abu daban wannan aiba shi ne mai karfi. Waɗansu kuma suna fasa za su ya shiga cikin hannun mai karfi da duk, amma kuma na aiki ta ce ta Ubangiji. Amma karfin himma fa. Akwai wani abu na kasbin bani Adam, wato abinda ka iya yin sa ne da kanka. Ina fata an fahimta. Ka iya koya ka matsawa kanka, amma karfi ba ka iya sa kanka karfi sai da Allah ya yi ka. Idan yake mai karfi matsawa haka take, idan yake mai karfi kuma haka. Idan yake mai jiki haka take, yake mara jiki kuma haka. To amma abinda malaman suke fassara cewa abinda ya sa mai karfi muka ce wannan akwai karfin da dan Adam ke samarwa kansa bayan wanda Allah ya halicce shi a kai ya ba shi dama ne ya samarwa kansa. Menene shi ne ta hanyar wani horo na musamman da zai bai wa kansa. Ina fata an fahimta. Yanzu da aka samu mutum guda biyu za su yi fata da juna, ɗaya daga cikinsu ya faɗi ƙarfin tuwo inda za a ce a ɗaga wannan abin ya fi shi yadda zai ɗaga. Wancan baya da ƙarfi sosai amma yana da wani horo na fata cikin ba zai fito ne. Sai ga wannan mai horon ya fito nan. To wannan ƙarfin shi ake nufi al-muktasab, wanda samunsa ake ba wanda ake haddatan ka da shi ba. Wanda horo ya sa ka sami duka ku mummuni ana so ya zama horarre ya horu. Ina ba ta fahimta. Ya kamata mummuni ya zama horarre, yana da horo na musamman da ya bai wa kanta, saboda jikinsa dama an gina shi ne don ya zama jihadi. Ka'ida a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya tafi da gwamnatinsa ba barikin soja, wanda kawai sojoji ne zazur a ciki, kowa ka ganin soja ne kawai. Babba da yaro tsoho, kowa bai kansa horon soja. Kowa an ba shi horon soja, kuma an buɗe kofa guda kowa zai koya. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mummune suke da karfi a lokacin. Da an ce ha to za ta kowa ya fito a kintsaki, kowa da kayan fadansa a gida, kuma yayi horon soja, kuma ga imani. Ba a ɗauko wannan abin don cin zalunci sai don tabbatar da mai adalci. Idan an zalunci wani mai rauni cikin mummune sai a ce to ku fito ya koma su karfi da horo, ku kwaso masa haƙƙin ku tabbatar da adala. Idan an ce addini ba zai tafi sa ce ku fito ko masu horo ku tabbatar da adala, addini ta zaba ban kasa wa kasa ga kuma ta laka ko da fitna wa yakuna dinu kulluhu lillah fa in tawa fa inna allaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa alamu anna allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Da haka wannan shine al-quwwa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila allah min al-mu'min adh-dha'if. A wani hadisin na Muslim lokacin da ayatin ta sauka wa ya'iddu lahum masafatun min quwwatin wa min ribatin sayyid, ku yi musu tanadin in duk abin da kuka sami iko na ƙarfi. Sai manzon Allah ya fassara ya ce ala innal quwwata arzamu, ku saurara abinda ake nufi da ƙarfin nan harbi, iya harbi shi ne wannan. Malamai suka ce annan mu'jizar annanka ta tabbata, duk wani makami yau da ake ƙari dangi da shi mai ake masa harba shi ake. Dan harbin bai ta kai tuba akan kuli da baka irin na da, ya kunshi ma'ana dukkan abin da harba shi za a yi, da na kuli da baka, da na bindiga da za ka tsana kunamarsa, da na nukiliya da za ka tsana wani tambotin ya tashi tafiya je ya kashe mutane, kowanne ne zai ya shiga ciki. Annabi ce ala innal quwwata ramyu, tanadin da aka ce ku yi shi ne harbi. Duk ku zama harba, kowane irin harbi da ya dace da kowane zamani, dan ku kare mutunci ku, ku kare zuriyarku, ku kare musulunci karan kansa. Ina fata an fahimta. Lokaci yayin da musulmi za su fahimci irin wannan hadisan, musamman musulman Bahaushe da Bafulatan ne, wanda kullum yake nesanta da sanin, ya kasa fahimtar sanin ciwon kai, a yinka shi a can, a kashe shi a can, a kashe mutane a tafa balewa, an kashe kamar an kashe. Har kare a Turai ya fi ɗan adam kima a nan a Afirka. Kare a Turai in ka kama shi naka ne kasa ya ka ɗaure shi baka bashi abinci ba ya mutu, gobe ɗan za su kashe kotu. Ƙungiyar kare mutuncin kare, amma babu ƙungiyar kare mutuncin musulmi a Najeriya. Aka yi yanka mutane tafawa kwalewa, sai yawa suka mai mai tafawa kwalewa, can gulun ga ka tafawa a zangon ka tafi ga ina ne, amma duk kamar ba a yi mana komai ba. Kuma waɗannan mutanen da suka yi ta'addancin nan, ko sai yawan da suka yi tafawa kwalewa, ko ka tafawa da suka yi a zangon ka tafi, ba ɗaya daga cikinsu da aka kwace bindiga ɗaya ko albarusi ɗaya, kuma an yi ta sun mallaka ba ta hanyar doka take ba, amma ba wanda aka kwacewa ta shi, ba ma a hukunta su ake ba. Ko muna nan zaune shiru haka da mu kawo ba mu san me muke ba. Har yanzu sai in ka karanta irin wannan hadisan sai wani ce to ya zabi mutane da makamin mala aka maka Allah ya zabi mutane da makami wai ke zaka faɗa masa a wajen fatawa kar Allah sa kai tana dika ga wata nan zabi zai faru as-sadis an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if sai manzo Allah ce wa fi kullin khairin kowannen su da akwai alheri tare da shi sai dai na wannan ya fi na wannan na mai karfi ya fi na mai rago wanda yake mara karfi kenan sai manzo Allah ce ihris ala ma yanfa'uka ka kwadai dukan abin da zai amfane ka amfani na duniya ko amfani na addini ma'ana duk abin da ba zai amfane ka ba kar ka kwadai da shi yanzu dan Allah da dara da ludo da karta suna da wani amfani a duniya ko a lahira babu ɗaya daga ciki ko a duniya ko a lahira manzon Allah ya ce to kai amfani kai kwadai dukan abin da zai amfane ka amma kowa ya san da hadar kasuwanci da leburanci da kwadago da barema da dukkan waɗannan aiki da menene duk waɗannan abu ne da zai amfane ka ko da a duniyar ka da sallah da azumi da qiyamul layl da istighfari wannan zai amfane ka a lahirar ka to duk abin nan da zai amfane ka ko a duniya ko a lahira shine manzon Allah ya ce ka kwadai ka amma duk abin da yake mara amfani ku to ka rabu da shi kar ka bata kan ka lokaci wasta'in billah ka nemi agajin Allah da taimakon sa cikin cin nasarar al'amuranka wala ta'ajjal karka gajiya karka zama rago karka kasalanta karka tsorata wa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza karka ce da nayi kaza da kaza da kaza ne ya faru walakin qul qaddarallahu wa ma sha fa'al abinda ya kamata ka ce haka Allah ya kaddara abinda Allah ya so kuwa zai aikata fa inna law taftahu amala shaytan manzo Allah ce fatin law tana bude kofofin shaytan tana bude kofar aikin shaytan karka ce da nayi kaza da kaza ne mai faru ba wannan bai kamata mu ne faɗo wannan ba wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi to ina ga kai mu dace ka nan gurin abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wannan ga kuskure Allah ya shafa sai ke hannuna yana cewa menene gaskiyar cewa idan mutum zai bude alkur'ani sai ya taba bakinsa ya dan taba yawo ya bude idan ya dadin bude takardar alkur'ani wai ya yarda wannan ba zai ta yi zafi da yawa idan mutum ya tofawa alkur'ani yawo da nufin wulakantarwa shine aka ce ya yarda amma mutumin da zai sa yawo a kan dan yatsa ta ya bude takardar alkur'ani wannan bai yarda ba abinda malamai suka ce abin da ya dai zuwa ka ba saboda yawo nan bai dace a sa alkur'ani shi ba ba dan yawo da yasa ba ne sai da rashin dacewa inda za a saka ta kan rashin dacewa shi ne zai zama amma a ce dan kawai ka taba yawo da abin da ka bude alkur'ani mutum ya yarda ya fita daga musulunci wannan kuskure wannan kuma yace galibi idan wata ya samu tangarda akan samu mutane sun fito suna sallah ko suna zikiri bai gaskiya haka abin da yake daidai shine sallah din da ake yi sallah ta salatu kutubul qamar kenan wannan ita ce sunna amma bin gari ana zikiri ko karatun qur'ani wannan bid'a ne abinda annabi ya shar'anta mana sallallahu alaihi wasallam shine sallah kuma duk littafin kuke zuwa ga wannan take yi ne salatu kutubul qamar ko salatu kutubul shams sallah ta kiskewar rana ko ta kiskewar wata amma zikiri ko karatun qur'ani ko hayar da wannan zuwa abinda kai in dai da wannan manufar na wata ya samu dangarda ko rana ta samu dangarda ne to bid'a ne kai dole sai dai in wannan sallar sai kai sannan kai sunna. Alaikum salam. Ba ba ya rusa ba sai ga wanda ke lura duk wanda ya je ibi banda sallah ko to zai tsaya ya sura da hudu ba. Ya hankuli burinka zai tsaya ya sura da hudu ba. Sai bayan mutum na da uzuri ya tashi ya tafi saboda wannan uzurin da wannan bayan da ba za mu ce sallar ta ba ce ba. Farko dai sallar daban ibada ce mai zaman kanta, sauraron kutubar ko mutum ya tsaya daban kuma ibada ce mai zaman kanta. Kuma sunna ne mutum ya tsaya saurara ko cikin maza ko mata. Na'am, wa alaikum salam. A ba za a yi kiran sallah ba. Abinda yake sahabbai suna yi in wani abu ya bujuro musu a daidai lokacin da ba na sallah ba sukan ce as-salatu jami'a. As-salatu jami'a, amma ba azan na yin kiran sallah ake irin wannan ba. Da an faɗi as-salatu jami'a cikin tsakiyar dare, abinda wannan ke nunawa lallai wani abu ya faru. Idan ka fito kuma sai ka ji labari, don idan ka je wurin za a ce maka ga abin da ya faru, don wanda ya san bai faru shi sai. In jihadi ne za a ce zai faɗa maka, in kuma wani abu ne daban kuma zai faɗa maka. To amma yin kiran sallah ba a yi sai a wannan lokacin salloli guda biyar. Ina abin da sunnar annabi ta nuna. Na.
Kana yin jami'i.
To sai ka zuci. Shi ne ma sunna. Yin ta cikin jami'i din ko salatu khusufin jami'i ko khusufin kabari shi ne abin da ya dace da su. Amma malikin tana cikin ganin khusufin jami'i ake yin jami'i amma salatu khusufin kabar wannan ana yin ta ne a farada. Abin da ya dace da sunna shi ne kowane ana yin cikin jami'i. Na.
Malam zakatu wadda
kafin a cikin masallacin idi ya bayar to ta zama zakka karɓaɓɓiya, wanda ko bai bayar ba sai an dawo daga sallar idi to daidai suke da sadaka ta yau da gobe. Haka manzo Allah ya nasanta bai yi tokaci ya bayar sai banda mai mantuwa. Yau wannan haka shine daidai, bayan da ita kafin ranar sallah ana fara fitar da ita tun lokacin da sallah ta rage kwana biyu har zuwa ranar sallah da safe kafin a tafi masallaci. Wannan tsawon lokacin kaga ya isa mutum har ya bayar ya gama. Idan ka bayar da kuɗi wannan ganin damar ka ne, amma ba ta aka idan za ka bada zakatul fitr kuma ka ba mutum ka ba kuɗi, ka ba shi kuɗi ba. In ka bayar wannan ganin damar ka ne, kana da ƙarin lada kan wannan wata sadaka ce ta biyu wadda ba zakatul fitr ba ce ba kuma. Kamar yaya
kamar misali ba ce an nuna wanda ya mance sallah
eh
yana
eh
eh an ga ku ji ne da sallah ba a ramata ida ko ta ce ne wanda ke ne na kawo ta shi wanda ne na mun zuwa ke da ma uku
akwai na tana zama uku yanzu sa da idan mutum yake yin zakatul fitr da gangan yana da zunubi ko bai da shi wanda kuma ya bisa ga mantuwa ba. Amma maganar ya rama wannan kuma sai manzon Allah ya ce a rama. In bai ce a rama ba za a rama. Kaga ana yin ce duk wanda ya bayar ta zama da kasar fitar wanda bai bayar kuma ta zama sadaka ta kasar ko yin yau da gobe. Na.
Kamar salati da ke kama suna. Ya yi da kuma kuma da kuma da
kuma. Abinda sunna ta tabbatar in za ka yi ba za ka karawa ba za ka rage ba. Banyar ba. Amma bai nuna ba cikin hadisi. Sai ya yi. Ya yi. Ya yi. Na'am. saka a biyu ne wanda ya sa muke da sakaci sosai da sosai ka shi yasa muka ce wato da dama an dade ne abinda ke kawo rigima a kasar Hausa wajen fahimtar addini abinda ke cikin littafi daban da abinda mutane suke daidai darajar ta fannin a halarin ijma'u izziya risala har zuwa muktasar inda a kansu ma aka takaita da dubu la'ayi safanin da ake a cikin dare ba a koma cikinsu don abin da gani na addini suna yi ƙoƙarin kwatantawa abin da duk baya cikin a cikin dakatar da shi daga yi wallahi da ba za a yi tarika ba ko ɗaya Allah ba wani da bandiri ko zai kone bandirin sai a jirgin su guda don ba cikin andari ko ismai ko isiya ko risala to amma abin da ke faruwa shine sai a karanta wani abu a nan cikin littafin da ba sai a gana da abu da ba idan ka zo kana buƙatar lokacin sallah tun daga ahlami za ce wal mukhtaru lizuri min zawali shamsi ila akhir al qama daga zaran rana ta bar tsakiya har ya zuwa lokacin da tsayuwar kowane abu inuwar kowane abu za ta yi jiri ya ce to gashi in rana ta bar tsakiya tun daga ahlami ba sabanin idan ka je cikin gari ko ka je wani wuri da zaran aka ce rana ta bar tsakiya ko da lokacin sha biyu da kwata ne ba zan dai ba ba ruwanka da agogo amma dan suna nan a al'adar ce a gargajiya sai karfe biyu ta yi ga kuma ahlari ya ce min zawali shamsi da zaran rana ta bar tsakiya lokacin azhar ya yi to kaga wannan sai a bari kuma sai kuma ta abu mai kuma da zarar inuwar kowane abu ta yi daidai da shi lokacin mai yayi la'asar ko da uku da kwata ne ko da uku da minti goma ne la'asar ta yi amma kuma sai a bari sai karfe biyu to kaga inda za ka tuka da walwalar shi ne yanzu azhar da la'asar a al'ada a kalta namu na kasar Hausa dama azhar karfe biyu la'asar karfe biyu ka'idar kina amma kuma magariba ba sai isa ta bata lokaci da yawa ba sai isa ba har kuma asuba ya mutu su ba ta lokaci da yawa kudu wani hakan har isha yi saboda bai dade magariba wani lokacin yanzu rana tana faɗuwa kamar shi da nawa to wani lokaci zai zo kuma ka ga cewa kuma rana ba za ta faɗi ba sai bakwai sai dai to ai da sai su mai da ita ce to shi sallan nan ta magariba ita kuma a yi ta shida 25 din nan a ci gaba ba za ta yadda ba ko da wannan kaga ya zama tuka da wani kaga da gani wancan ba kan ilimi aka gina ba ba kan kai da aka gina ba to kaga abin da ke cikin littafi da ba abin da mutane ke yi da ba kuma idan ka zo salatu ta sufi cin salatu ta sufi kamar tun daga qawaidi wajen fasalun fi salatil masnunat ko fi salawatil masnunat babin da ko fasalin da yake magana kan salloli na sunna za a zana maka salatu ta sufi shamsi da salatu ta sufi kamar sallan kitabewar rana sallan kitabewar wata to amma sai ka tashi tun kana dan shekara 15 haka shekara 40 baka taba ganin an yi wannan a garin ku ko kauyen ku sallar kisa bar wata ko sallar kisa bar rana in dai rana ta mutan garra ko wata yara za su fito suna yawo cikin gari suna zikiri suna haidala da kiyan daudu su da daki kazu da rana ta samu sauki ko wata ta samu sauki kuma duk malaman da suka karantar da wannan littafin ko suke karantar da su a zaunan su ba sa cewa kana yi haka yake zuwa kasar Hausa kaga abin da ke cikin littafin da ba abin da ake da bakin ha kuma idan aka samu fari abin da za a yi ke shi ma fitowa za a ana zikiri da an samu fari ba za a jagoranci mutane ba ta bayan gari a je a yi sallah ta roƙon ruwa salatul istisqa wanda kamata ya yi dan fari ya yi fari fari ya yi fari sai gwamna ya ba da sanarwa shi to jama'a gobe za a fita sallar roƙon ruwa kuma ka'ida ba filin idi za a je ba dan filin idi ne yanzu ya zama cikin gari inda muna sunna sosai wannan idin da ya tashi daga nan ya koma bayan gari sosai ka'idar kenan to amma har yanzu abubuwa da yake yin haka cikin na gwamna ya bada tilan a fita bayan gari samu wani katar fili a can lajiya a cikin lajiya a yi sallar roƙon ruwa kowa ya taɓa can gurin imamu yawa mutane sallah ya wuri wani kuma ya musu kudu ba ai yanzu Allah ya kawo wani abu a karbi kallawa yanzu canjin da musulunci ya samu a wannan 'yan watan nan canji ne nan gaba ko kansula insha Allah mu fito sai ustazu Allah ya saboda yanzu dan siyasan da ya fito shi bai da addini wallahi ba za a jire ko ina ne kana ganin ko wani dan majalisa aboki ya fito majallar su dai ta Abuja dai gira da shi yau kwashi shari'ar musulunci muka wazi muka yi menene da sauransu tun daga nan da yake ta tuba kafin ya zo Najeriya har ya zo tuba yake cewa ƙarya jari da sai masa yanzu wallahi duk wanda ya fito yake ba ruwan shi da musulunci ba zai kai labari Allah wallahi canji ne taho yanzu a haka yanzu duk wanda ya tsaya tsakani yanzu ko yanzu daga lokacin da aka fara maganar shari'a zuwa yanzu ina a zamfara ai a garin ku ka san waye dan siyasa na gari kuma ka san waye dan banza har sai yanzu din nan yau da gobe ta nuna maka dan Allah aka zo zabe sai a maka campaign ba sai an yi ba yanzu duk wanda ya fito fili ya nuna gaba ga shari'a kai ka san ba zai kai labari ba wallahi da alkanutu da gudubar juma'a sai mun kayar da shi insha Allah duk wanda ya fito yace yana yin shari'a mu a ganci ana duk inda ake karatu yana nan ga komai ga kamala ga sanin ya kamata sai ya wuce gaba idan Allah ya kawo na musulunci wannan karnin bi iznihi ta'ala karni na musulunci insha Allah Allah mu nan haka ka duba rafi yadda take ya kan mutanen Tanzania yau wata nan yakin fata suka yi wata sati biyu yau sati biyu ta zama wata hudu yanzu da fara yaki kuma tun da aka fara ko da Rasha ita ce take yaki da su ta sai sojojin Tanzania mutum 1800 ne amma ita ta turo sojojinta mutum 100,000 kowane mutum ɗaya cikin sojojin Tanzania yana yaki da mutum 27 ne na Rasha fa a lissafin da muka yi kwanaki kowane soja ɗaya na Tanzania na musulunci yana yaki da sojan Rasha 27 haka adadin yakin yake amma ana gwamzawa yau wata hudu har yanzu gashi sai sun daga wasu kwace wani wuri ina sai musulmi su kawo kula sai su kwace wata ka duba duk makamin Rasha ta sama ta kasa ta menene amma suna dan mujahidun sun ce ba ja da baya na yi duk ya nuna wa duniya yanzu duk wani Rasha a matsayinta na dodo yanzu ta dina ba kowa su shi ne kwamandan yakin su gashi nan gurin Shamil Basir yake cewa ikitawa kasashen laraba gaba daya rasha ta tsorata su wai ba za su ba mu taimako ba ita ba mu bukatar taimakon su sai muna addu'a a masallaci ya ike mu amma so muke mu nuna wa duniya cewa rasha ba ta isa ba don su dina ba sauran tsoro yace in ya zanto mu 1800 mun tsayar da yunkurin rasha na kama grozny don su yi sojojin kasashen musulmi ba za su iya rugurgurza rasha ba in suna so yace ba wai lalle ne mu ci nasara ko kar mu ci nasara ba mu abin da muke mun san ibada muke kira kai da shi a wata mujalla ta Holland ta Larabci yace mun riga mun san cewa ibada muke da shi mujalla ce daga Holland take zo mana Usman bin Affan duk wata ta Larabci ban ma san wa ibada da dai sun ko kwata sai ka yace da sai ba mu taba tsammanin cewa wai ko mu ci nasara ko kar mu ci nasara wannan ba shi ne ibada yadda ka san sallah haka muke yi a addini ko ba ja da ba yace dai ka san ba za mu daina sallah ba haka muka san ba za mu daina yakin nan ba aka ce da kuke samun mukamai yace wanda muka kera a gida da wanda muke kerawa yace da wanda muke kwatowa a hannu kuma cikin azumi wato wani abu da aka yi na mai ban sha'awa ga wanda yake kallon tashar Saudiya wajen tsakiyar wata sarki Fahad a su mutanen Saudiya suka kafa kwamiti na tara taimako ga su mutanen Chechnya a wannan da duka gashi nan sun ba da lambobin telefon ana ta bugawa da fax da waye da sauransu bayan an yi kamar awa biyu cikin awa biyu nan zuwa awa biyu da rabi an tara miliyan 4 na riyal ana cikin haka sai sarki Fahad yi waya yace ya ba da dala miliyan 5 ana cikin haka sai ga wata mace ta aiko mijinta ta sai ta gidan talabijin din da kansa ta turo shi dukkan kayan gwalagwalanta ne gaba daya tun daga na amarci har zuwa wanda ta siya daga baya ta turo mijin da su ta ce ga su gaba daya a sayar da su kimar wannan a kaiwa musulmin Tanzania dukkan bacawa da tun an riga an farka ko ne dan har yanzu alhamdulillah yanzu dai zan farsan mana allura wannan kan fallafi Allah ya ba su dole mu tabbatar musu ko ba haka ba yanzu ne kowa ya kamata ya farka, kasuwancin ka kare mantar da kai addini, ka duk abin addini kar ka bata lokaci, wallahi ba ka sai mu barka a baya, wallahi yanzu ne fa lokaci yayi da zamanin ka shaida waye ke tare da shari'a waye baya tare da ita, waye ke tare da musulunci waye baya tare da shi, dan boko, dan siyasa, dan kasuwa waye, idan ya kama wata rana mu sa mu kunta kunkumin tattalin arziki mu sa masa, mu faɗa a juma'a jama'a wane mai kanti kaza mai sayar da kaza mun sa masa takunkumin tattali, kar wanda ya sai komai wajensa saboda baya tare da shari'a, wallahi muna daga nan zamu iya kare ga wani kamfani a London inda mun san ciwon kanmu, shaddar da muke sawa ba daga nan ake yi ta ba, a tantancin da matan mu suke sa yar holal ko yar wace ce, idan muka ce waɗannan arnan tunda ba sa son musulunci za mu sanya a tamfar mu ta gida yar KTL ko UNTL a Kaduna, ita za mu sa gaba ɗaya Hollandis mun yanke tsawon shekara biyu, dan Allah suwa za su jiki, wallahi su za su kare, amma mu san ciwon kanmu shi ne magana, wallahi idan muka san ciwon kanmu, wannan ɓangaren da kake gani ta daula Usmaniya ba wani wuri ne da Allah ya tsaro shi a haka, wallahi da akan bakin teku su dubu gara a jima a nan gurin su muni ko su ɗaya ne, Allah wallahi, saboda wuri ne gashi nan gurin ya dace da musulunci ya yaɗu, kuma duk wanda aka ajiye a wajen an wani zaɓe ne Allah ya masa, mu yanzu akan shari'ar nan ai da can gurin kaga duk alƙiblan mu ta riga ta ɓace, idan ka ce soja, soja ya zo ya tafka abin siya, idan ka ce ɗan siyasa, ɗan siyasa ya zo ya tafka abin siya, kowa da baya da hof a Najeriya kawai sai ga shari'a ta zo, yanzu kowa ya san ba abin da zai kai mu gaci sai me dan ita, kuma akan wannan in ya kama su datsa kasar gida biyu kai su datsa gida goma su ba mu ɗaya ne shari'a, wallahi mun yarda, amma da san wannan rikici na arewanci da kudanci wannan shirme ne kuma damu da shi, ta haka da tijan arewa gara ba su dawo da tijan musulunci kawai, ba ta lokaci da arewa arewa musulunci kai tsaye tun daga nan har bakin teku inda musulunci yake nan da garin mu kuma sai mun kai sai ka ce magana, Allah ya tsamana gaban kai, assalamu alaikum warahmatullahi, Allah inda musulmai sun farga ya zuwa yanzu wannan yan kwamiti a nan da arewa na san sun je Bauchi don lokacin muna can, kuma an yi taro na musulmai an je wurin an gabatar da shawarwari da sunan kungiyoyin musulunci da sunan ɗaiɗaikun mutane, manya-manyan mutane sun gabatar da takardunsu a wajen waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci kuma game da shari'a, haka kuma sun je Adamawa, sun je Taraba, a yau yinin yau ɗin nan suna Borno wanda shi kuma suna Yobe, sannan kuma wanda suka shafi Kano, ciyar Kano za su zo nan ne gobe yayin da Jiblis nan ne za su zauna domin tara irin waɗannan bayanai da shawarwari, kuma za a yi wannan taro ne a filin wasa na kofar mata, da haka ake buƙatar yan uwa musulmi da aida fifi a wannan waje, hallara musulmi na da matuƙar muhimmanci, rashin zo mu shi zai sa a zo Kano kila kuma a je a samu wanda suka je wajen kirista sun cinyewa, Allah ya tsare, da haka akwai buƙatar duk wanda ya sallah daga gobe da asuba har zuwa dukkan salloli zuwa jiji a sanar da mutane cewa jibili tunin ne wannan yan kwamiti za su zo, kuma lallai za a je a gabatar da shawarwari kuma dai